So yake zaben gwamnatin jami'in adawa da aka yi a zaman kotunan daukar kara daban-daban a birnin tarayyar Najeriya da yana ci gaban daukan hankali ganin cewa tsoffin shugabannin Najeriya kamar su Goodluck Jonathan da Chief Olusegun Obasanjo sun yi martani akai inda shi Obasanjo ya ce bai dace a ce alƙalai uku su zauna su soke zaben da miliyoyin 'yan Najeriya suka yi ba baya ga tsoffin shugabannin Najeriya da suka faɗi ra'ayoyinsu akan ababen da suka wakana a game da matakin kotu a bisa zaben shekarar 2023 wasu 'yan ƙasa da majigajigan siyasa daga jam'iyyu daban-daban na ci gaba da nuna rashin gamsuwa da yadda shari'un zabukan shekarun nan suka kaya inda wasu ke cewa gwamnatin tarayya ta dauko wani salo da ba zai bulle ba ambassador Umar Iliya da Magum shine shugaban rukun kwariya na jam'iyyar PDP a matakin kasa wanda ya bayyana cewa
to alhamdulillah shi demokradiya abu ne na al'umma kuma an sa ka'idodin cewa ga yadda abu ya kamata ya kasance mutane za su zabi abunda suke ganin kanke a gare su to baya da za a yi mutane su je su zabi abunda suke so a dawo a yi amfani da wata dama ta bayan gida wanda ba shi da wani hurumi a ce za a tauye wa mutane to a kan wannan abu yana kawowa ita kanta demokradiyyar ta samu rauni mun yi togaciya a kan wannan abun saboda mun hango abun wai ba wai ana yin sa saboda al'umma bane ana yin sa saboda ai satisfying su da suke gwamnati to ai anan aine kanta kaman Jos na Jos ai ta zo ta tabbatar cewa akwai structure a Jos kuma ƙarya ne duk magana structure na jiha fareshe ne ainihin ginshikin shugabancin jam'iyya yana national su suke da hurumin su je su tattance 'yan takara fito da 'yan takara aine sun yarda cewa lokacin da suka turo a yi wannan abun structure na jiha na Plateau sun je sun sai da ani kawai son rai ne kawai son rai
A nasa bangare kwamishinan shari'a na jihar Kano da aka soke zaben gwamnan jihar ya ce
sunana Barista Haruna Dederi ni ne kwamishinan shari'a na jihar Kano a yanzu to na farko dai alhamdulillahi cewa duk duniya kowa ya sani a jihar Kano a zaben da aka yi na gwamna jam'iyyar NNPP aka zaba wannan ko shakka babu kuma kamar yadda kowa ma ya sani yau a kasar nan an je kotu matakin farko kuma ta yi hukuncinta kuma rashin gamsuwa da wannan hukuncin ya sa muka daukaka kara zuwa kotun daukaka kara wacce ta zauna a Abuja kuma ita ma kotun daukaka kara ta saurari abinda ta saurara kuma ta yi hukunci irin yadda ta yi shi to kuma game da mataki na gaba a halin yanzu mun shirya tafiya ita kotun koli din lauyoyin mutuni suka shiga shirya takardun su na tafiya ita wannan babbar kotun koli ta kasa baki daya kuma muna da hujjoji da suke karfafa mana gwiwa to wannan dai al'amari kamar yadda muka faɗa muna da kyakkyawan zato cewa ita kotun koli ta kasa baki daya to mutane ne ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ma saboda haka kuma muna da kyakkyawan zaton cewa da ilimin su da sanin ya kamata su da kuma kokarin su na tabbatar da cewa mutuncin bangaren shari'a ya dire a kasar nan to za su yi abin da ya dace insha Allah
a wani bangare kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Dr. Yakubu Sani Wudul wanda ya bibi al'amuran zabe tun farko zuwa yanzu ya ce
na bibi wato al'amuran zabe har zuwa wannan lokaci da ake kotuna kuma musamman shari'o'i da aka yi na kwana-kwanan nan na gwamnoni da aka sauke akwai ra'ayoyi mabambanta wasu na ganin gwamnatin tarayya tana amfani da ƙarfin mulkin ta ne kawai don ta kwato 'yan nan kujeru ta dawo da jam'iyyar ta saboda shirin zabe na a shekarar 2027 a bangare ɗaya kuma wasu na ganin kotuna ne suka yi aikin su bisa hujjoji da aka gabatar to amma dai ko ma menene su kansu kotunan akwai wato wasu gabobi wanda a baya sun riga sun bayyana matsayarsu kamar abin da ya shafi membership na jam'iyya wanda kuma ya zo mana da mamaki kwarai da gaske a wannan karan da kotun suka canja matsayi akan wannan so wannan yana daga cikin abin da lalle kotun koli sai ta duba ko dan ta dawo da mutuncin fannin shari'a inda duk aka yi kurakurai ta gyara kuma ta tabbatar da adalci ma 'yan kasa
yanzu a yanzu dai ana ci gaba da sukar batun soke zaben gwamna Caleb Muftwang na jihar Filato ta kwararsa na jihar Kano Abba Kabir Yusuf hukuncin a sake zabe a wasu yankunan jihar Zamfara da aka yi a zaman kotunan daukar kara daban-daban lamarin da ya janyo madani na cewa jam'iyyar APC mai mulki na shirin tafiyar da tsarin jam'iyya ɗaya ne a Najeriya a tarihin kasar dai an sha ganin yadda jam'iyyu masu rike da madafar iko ke da rinjaye a bisa ga samun yawan gwamnoni a jihohin kasar 36 Lima Abdulrauf, Murya Amurka daga Abuja, Nigeria.